sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanmu da dare. Baba ya kuma makerin ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin na yau Litinin 15 ga watan Fabrairu shekarar 2020. A cikin shirin namu za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya suka bayyana jin daɗin su game da tabbatar da Dr. Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin shugaban kungiyar cinikayya ta duniya. Bayan haka za ku yi cewa an gudanar da sallar jana'iza a kan mutum 12 da aka kashe su a cikin rikicin kasuwar Sasa a Ibadan. Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sani Shu'aibu Malumfashi na tafe da rahoto na musamman a kan matakan da mahukunta a Katsina suke ɗauka wurin inganta sha'anin tsaro a jihar da ma kewaye. Sannan muna tafe da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Hadiza da labaran duniya.
Cikakkun labaran duniya. Kungiyar cinikayya ta duniya, wato WTO, ta tabbatar da zaben tsohuwar ministan kudin Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin sabuwar shugaban kungiyar na kawo ƙarshen jan ƙafa da aka yi na tsawon watanni a cike da gurbin babban daraktan kungiyar da ke da shalkwata a Geneva. Kungiyar ta sanar da zaben tsohuwar ministan kudin ta Najeriya a shafinta na Twitter, inda ta ce an zaɓi Ngozi Okonjo-Iweala ɗaya daga cikin Najeriya a matsayin sabon Director General ta WTO. Dr. Okonjo-Iweala ta yi tarihi a matsayin mace ta farko kuma Afirka ta farko da za ta shugabanci WTO. Za ta fara wa'adin shugabancinta rana 1 ga watan Maris shekarar 2021. Ngozi Okonjo-Iweala ta gaji Roberto Azevedo, ɗan asalin ƙasar Brazil, wanda ya sanar a watan Mayu cewa zai sauka daga makamin kafin cikar wa'adin aikinsa. Ya kuma bar kujerar shugabancin kungiyar a farkon watan Agusta. Sanarwar da Yeo Myung-hee ta yi na janyewa daga takarar makon jiya da kuma goyon bayan takarar Ngozi Okonjo-Iweala da gwamnatin shugaba Joe Biden ta nuna ya share fage ga Ngozi Okonjo-Iweala ta zama shugaban kungiyar. Tuni dai Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ta zayyana matakan da za ta ɗauka na tunkarar ƙalubale da kungiyar ke fuskanta da nufin ganin ta cimma manufa da kuma farfaɗo da kungiyar yadda za ta yi tasiri a harkokin cinikayya da ya kasance manufar kafa kungiyar da kuma shawo kan matsaloli da suka addabi ƙasashen duniya da suka haɗa da yaƙi da cutar coronavirus. Masana kimiyya sun ce kwayar cutar coronavirus da ke ta sauya fasali za ta ci gaba da yaduwa tsakanin mutanen duniya na lokaci mai tsawo. Abu ɗaya dai da dukkan masana kimiyya suka yarda da shi a yaki da kwayar cutar da ta riga ta kashe mutane sama da miliyan 2 shine mahimmancin allurar rigakafin COVID-19. Dr. T. Jacob John, wani babban jami'in kula da lafiyar jama'a a ƙasar India, ya faɗa wa kamfanin dillacin labarai na Associated Press cewa akwai lokaci da kwayar ta corona za ta zama kamar wata dabba a gidan zoo wadda duniya za ta yi koyi zama da ita, kamar cutar shan inna ko bakon dauro. Kasar Zimbabwe ta karbi allurar farko na rigakafin COVID-19 yau Litinin. Allurar rigakafin ta Sinopharm kyauta ce daga kasar China, amma kuma gwamnatin Zimbabwe ta sayi karin allurar 600,000 a cewar kafofin yada labaran kasar, waɗanda ake sa ran za su isa ƙasar ta Afirka a watan gobe. Har yanzu akwai ƙarancin abin da ƙasar ke buƙata don yi wa miliyoyin al'ummarsu allurar. Jami'an tsaro a Myanmar sun buɗe wuta a kan masu zanga-zanga jiya Lahadi, yayin da boran da ake yi wa sojojin da ke mulki ya shiga mako na biyu. Nan da nan babu wani tabbacin adadin waɗanda suka mutu, amma kuma gwamnatin bata ce ofar a kan lamarin ba. An tura jami'an tsaron ne jihar Kachin da ke yankin arewacin ƙasar don ba da kariya ga wata tashar wuta a jiya Lahadi. Wasu hotunan bidiyo sun nuna yadda sojojin ke harbi a cikin masu zanga-zangar, amma babu tabbacin ko hasashen na roba ne ko kuma na gaske. Ofishin jakadancin Amurka da ke Yangon ya yi gargaɗin cewar akwai alamun za a katse kafofin sadarwar intanet daga ƙarfe 1 na tsakar dare zuwa 9 na safe agogon ƙasar. Zanga-zangar na faruwa ne yayin da sojoji ke ci gaba da rike mulkin ƙasar sama da mako guda bayan da suka kifar da shugaba Aung San Suu Kyi. Duk da wanke tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da majalisar dattawa ta yi kan zarginsa da ake yi cewa shi ya tunzura ɗaruruwan magoya bayansa suka mamaye ginin majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata, a lokacin ana shirin tabbatar da Joe Biden nasarar da ya samu batun makomar siyasar tsohon shugaba Trump. Lamarin da ya sa mutane suka bayyana ra'ayoyi mabambanta. Jim kaɗan bayan da sanatocin suka kaɗa ƙuri'a inda 57 suka same shi da laifi, 43 kuma suka kaɗa akan cewar bai da laifi a yammacin Asabar. Lamarin da ya gaza a samu adadin ƙuri'u 67 don tabbatar da laifin. Tsohon shugaban ya fito ya ce zai ci gaba da kasancewa a fagen siyasa, sai dai bai nuna wata alama da ke bayyana cewa zai sake yin takarar shugaban ƙasa ba a shekarar 2024, kamar yadda ya nuna alamun zai yi a lokacin da ya bar office a watan da ya gabata. Ita dai majalisar wakilai ta tsige Trump a watan Janairu akan laifin cewa ya haddasa rikici. Trump ya bayyana wannan tsigewar a matsayin babban bitar kulli a tarihin ƙasar, yana mai cewa babu wani shugaban ƙasa da ya taɓa fuskantar abin da na fuskanta.
To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a yau Litinin ne kungiyar kasuwanci ta duniya WTO ta tabbatar da tsohuwar ministan kudi a Najeriya Dr. Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin sabuwar shugaban hukumar, inda a yanzu haka ta zama mace ta farko kuma 'yar Afirka da ta taba jagorantar wannan hukumar da ke da cibiya a ƙasar Switzerland. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta aiko mana.
A yanzu kam a iya cewa mambobin hukumar ta WTO sun kafa tarihi inda babban kwamitin ta ya amince da yarjejeniya don zaben Dr. Okonjo-Iweala na Najeriya a matsayin Director General na hukumar ta 7 a yau Litinin. Za kuma ta soma aiki daga ranar 1 ga watan Maris na wannan shekara ta 2021. Kwararre kan sha'anin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya Abbas Jiga ya yi tsokaci dangane da makamin sabuwar shugabar wacce 'yar asalin Najeriya ce.
Ba shakka Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ta dace da irin wannan aiki, saboda haka ta san matsalar duniya kuma ta san matsalar kasashe masu tasowa irin su Najeriya. Saboda haka ba shakka ta dace da ta shiga cikin irin wannan aikin don ta ga yadda za a rage wato matsalar da ke tsakanin kasashe masu arziki da kuma kasashe masu tasowa. Ne mata fatan alheri ta samu nasara a cikin wannan aikin, saboda samun nasarar ta zai kara canza tunanin taron duniya game da Najeriya. Ke san ana yawanci ana zargin 'yan Najeriya koyaushe da aikata aikin asha a duniya. To amma ke ga 'yan aka samu mace 'yan Najeriya kuma baka ta zo ta yi wani aiki na mai kyau wanda zai taimaki duniya, ke ga wannan zai dan wanke irin wancan mummunan tunanin da ake mai 'yan Najeriya.
Wannan nadin na zuwa ne bayan janyewar 'yan takarar da ta rage wacce suka fafata tare da Okonjo-Iweala, wato ministan kasuwancin Koriya ta Kudu Yun Yong-hee, da kuma samun goyon baya daga sabon gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden. Sabon director hukumar ta WTO da aka nada Okonjo-Iweala ta ce babban abin da za ta sanya a gaba shine yin aiki tare da mambobin ta don magance matsalolin tattalin arziki da kiwon lafiya da annobar COVID-19 ya kawo, batun da masanin tattalin arzikin kasa har ilau Dr. Isa Abdullahi ya jinjina.
To wannan ya zamanto wani abu na alfahari da muke ji da shi a cikin kasashen Afirka, lura da cewa ita ce bakar fata ta farko da kuma duk wani ma a cikin bakakin duniya da ya taɓa rike wannan mukami. Kuma wannan ya nuna cewa aƙidar wariyar launin fata da nuna gazawar mutanen Afirka cewa ganin ba su da basira ko ba su da cancanta da ƙwarewa da ya kamata su rike mukamai na duniya, wannan kusan ya fara babba da baya. Kin ga wannan irin abin ya nuna mana cewa kenan an yarda cewa mutanen Afirka yanzu suna da basira da ƙwarewa da kuma abin da za su iya ba da gudunmawa ma duniya a matsayinsu na mutane wanda za su iya aiki a duniya.
Kodayake wannan ba shi ne karo na farko da Okonjo-Iweala ta kafa tarihi ba a rayuwarta, ana sa ran wannan matsayi nata zai taimaka wa mata wajen taka rawa a sha'anin da ya shafi tattalin arziki na duniya, kamar yadda tsohuwar shugabanci gaban na 'ya'ya mata a ma'aikatar harkokin mata a Najeriya Hajiya Rabi Galadima ta bayyana.
Ngozi mace ce mai kokari wajen aiki da kuma kwakwalwa, kuma tunda dai dole mu munna mu Afrika, Najeriya in particular, cewa mace ce ta hau wannan mukami, kuma muna fata yanda Allah ya daukake ta ita ma za ta waiwayo ta duba 'yan uwanta waɗanda suke gender guda mata in particular, ba a ce ka a taimaka maza ba, amma ta ba da ƙarfi ga tallafawa mata, because mu mata mu ne muke very very vulnerable, kuma mu ne gidaje.
Abin jira a gani shine Kamalu da yin sabuwar shugabar a ranar 1 ga watan Maris ne zuwa yayin da ta bayyana muhimman abubuwan da za ta fi mai da hankali a kai. Shamsiya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, dazu da ranar ne aka gudanar da jana'iza na mutum 12 da aka kashe su a cikin rikicin da ya tashi a kasuwar Sasa a Ibadan a jihar Oyo. Wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya halarci jana'izar, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
An yi jana'izar mutane 12 waɗanda aka kashe a sanadiyar faɗan ƙabilanci a unguwar Sasa Ibadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
A wurin da an yi ja'inja a tsakanin sojojin da na so su hana ɗaukar hotunan gawarwaki a yada ta yanar gizo da masu jana'izar. Malamin da ya jagoranci sallar gawarwakin ya yi gajeren gargaɗi ga jama'a.
Jama'a, akwai abin da ya kawo mu, kada mu bari hankalinmu ya rabu biyu. Ga damuwar da take damun mu, ko mu zo mu ɗauko wata damuwa mu zo mu ƙara ɗorawa kanmu. Jama'a, bai kamata ba. Ya kamata duk inda aka gan mu a gan mu da tsari, ba da kai muke komai ba, da tunani muke yi. Wannan abu da ya zo ya faru, ba wanda zai karɓi wayan kai ce zai kogi. Mun ji shikenan, ku da ku ci gaba da harkanku da ku. Mu riƙa zamantowa masu hankali don Allah cikin komai da muke yi. Yanzu abin da zai faru, ga abin da ke gabanmu na 'yan uwanmu, mu suturta su jama'a, mu yi musu addu'a, sannan kuma mu nemi zaman lafiya, kowa ya zo ya koma mu tafi inda za mu tafi. Dare na yi. Don Allah mu yi haƙuri. Allah maɗaukin sarki ya gafarta mu sai duka.
Wasu da na halarci sallar gawarwakin sun nuna alhini a game da kisan.
Yanzu mun zo mun ɗauko mutum 12, su za mu kau suwa sauran kingi.
A wurin me aka kashe su?
Ba wurin wani abu ba, ba wurin komai ba ne. Ba su ji ba su gani ba, an ka to an ka biyo su. An kai musu zalunci. An kai musu zalunci aka kashe su.
Yawwa, ƴan uwa musulmai ku taya mu da addu'a. Wannan al'amari muna neman Allah ya kawo mana ɗauki. Zalintar ma aka yi, yarwa suka zo suna mana kisan kiyashi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗauki. ƴan uwa ku taya mu da addu'a. Mu ma Hausawan Ibadan ana zalunta mu, sai dai ku taya mu da addu'a.
Abinda muka san da Allah kai muna adalci, yadda an kashe mana ƴan gidan mutum kusan 15 an kashe shoron ne, dan Allah ka adalci ka faɗa haka. Abinda gani ka faɗa ka hangana, dan Allah ai muna adalci. Wallahi gaskiya nan gidan gwamnatin gaskiya bata muna adalci ba, akaran gana bata muna adalci ba, wallahi bata muna adalci ba.
Ko ita gwamnati ta ce wani abu game da waɗannan bayan Allah da aka
kashe mutum guda ɗaya, an kashe gasu, an kashe kusan mutum 15, 20 kusan mutum 20 gasu, an kashe a cikin mutum guda ɗaya an kashe. Sai ka ce dabbobi ko sai to daga arewa, sai ba su ji ba su gani ba.
Sunana Shu'ayau Alhaji Mudi Karaye, shamakin sarkin Sasa. Ni mazaunin Sasa ne.
Waɗannan gawawaki daga Sasa aka ɗebo su?
Waɗannan gawawaki daga Sasa aka ɗebo su, kuma mu ne muka ɗebo gawawaki guda 9 muka kawo police station.
Na ina?
Nan Sasa. Bayan mun kawo waɗannan nan Sasa police station, muka koma daga can bayan gidan mai martaba sarkin Sasa, mun ga gawawaki da kaina na kirga guda 15 a nan gurin waɗanda suke daban.
Amma kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Oyo Fadi ya ce mutum ɗaya aka kashe, me ya gaskiya abin?
A'a, gaskiyar abin yanda na faɗi, wallahi tallahi shi ne gaskiya.
Hassan Umar Tambuwal, Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kuma sai rahoto na musamman akan matakan da mahukunta a Katsina ke dauka wurin inganta sha'anin tsaro a jihar da ma kewaye, da Sani Shaibu Balumfashi ya haɗa mana.
A Najeriya, yayin da ake ci gaba da fama da matsalar tsaro musamman a arewacin ƙasar, yanzu gwamnatin jihar Katsina ta kafa wata doka wacce ta tanaji yin bita ga masu anguwanni, hakimai da malamai masu wa'azi da kuma limaman masallatan juma'a da ma sauran masu ruwa da tsaki. Manufar ita wannan doka dai ita ce ta baiwa shugabannin al'umma damar yin nazarin matsalolin da ke tasowa kafin su gagari magancewa. Taron na kwana 2 da aka kammala jiya a birnin Katsina ya samu halarcin manyan malamai masu yin wa'azi da kuma limaman masallatan juma'a da ke ƙananan hukumomin mulki 34 na jihar. A jawabinsa wajen taron, gwamnan jihar Right Honorable Aminu Bello Masari cewa yi.
Thank you.
jawabin mai martaba sarkin kasna Alhaji Abdulmumin Kabir Usman wanda ya kawo tarihin yadda aka yi zaman lafiya a baya kafin nasara ya canza lamarra ta kai tsarin da muka gada kaka da kakanni ya ci gaba da cewa kuma ya juya ga malamai ya kira gare su. Mai ba da shawara ga gwamnan Katsina kan harkokin tsaro Alhaji Ibrahim Ahmad bayani yayi ga mataki na gaba da za a dauka a bayan wannan taro don idar da sako da muradi ga al'umman. Babban mai wa'azin musulunci Sheikh Yakubu Musa bayani yayi kan abin da ke gaban malamai dangane da wannan doka da muradi.
Wannan da ba ta da yawa ba.
Na kuma zanta da wasu daga cikin malaman da suka halarci wannan taro.
Yaba Ahmadu Lema, ratibi na sarkin Katsina. Kowa daga cikin zuciya ce yana burin Allah ya taimaka wannan taro ya zama shi ne dalilin samu bakin zaren warware wannan matsala wanda ta dami kowa a cikin jihar Katsina. Kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora. Kuma shi gwamnan Katsina da ya taro nan taro niyya ce ta neman a kawo tsaro a cikin jihar nan. Ubangiji Allah ya tabbatar da ita.
Ku aiwatar da wannan sako ya kai ga mamu
yadda za mu yi kaman wajen hudubobi da wurin karantar ruwan da muke ma jama'a a zaurukanmu. Muna kara fadakar da jama'a Allah ya sa zuciyarsu ta komo ga Allah su daina wannan aika-aika wadda Allah bai yarda da ita ba.
A yayin da wannan yunkuri na kawo ƙarshen ta'addanci na gwamnan Aminu Bello Musa ke ƙara samun yabo, gefe guda kuma sai ga wata masifa mai nasaba da ta'addancin da Fulani ke yi ya harzuka mazauna kudancin Najeriya, inda a bayan cikar wa'adin da suka ɗebar wa Fulani na su tashi su tattara inasu su bar masu yankinsu. Sai ga a juma'an nan da ta gabata sun farma Fulani har da Hausawa.
Mama yin jo trailer. Hey, Hausa ti dano ni le.
To ko yaya masu yin sharhi kan harkokin tsaro ke kallon wannan lamari? Me kama da cin kunamar kadangare?
Mutane ne ba su sani ba. Mutanen jihar Yamma da yawa wanda suke son kasar nan ta rabe sun fi kasar Ibo yawa ma. Mutane ne ba su sani ba. To yanzu ne gaskiya take fitowa.
Sai zai na mafita.
Wanda yake da cewa shine shugaban kasa. Shugaban kasa ya tashi ba yana da instrument na declaration na emergency law wanda yake zai iya dada administrator ya tashi ya nuna shi yana yi da gaske. Tunana mai Muhammadu Bashir Shu'aibu Galma Mirtai.
Sani Shahab Malafashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Malam Sani. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, sai a shakata da wannan wakar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Manchester United ta Ingila ta ce tabbata ta ci kari ba a fafutukar lashe gasar Premier ta bana. United ɗin ta yi kunnen doki ne a wasan ta na jiya Lahadi da ƙungiyar West Brom da ci 1-1, lamarin da ya sa tazara ta ƙaru tsakanin ƙungiyar da take ta biyu a tebur da Manchester City da ke samanta ya zuwa maki 7, yayin da kuma yawan ƙwallaye ne kaɗai ya bambance tsakaninta da Leicester City da ke binta amma kuma makinsu ɗaya. To sai dai kocin ƙungiyar ta United Ole Gunnar Solskjaer ya ce har yanzu suna cikin takarar kofin gasar ta Premier kuma ba za su yi kasa a gwiwa ba.
Let's just build momentum, win games and put the City under pressure.
Ya ce abinda kawai muke bukata shine mu kara kaimi na samun nasara a wasanni kuma mu kara matsa lamba ga kungiyar City. Ko alama ba za mu karaya ba. Za mu bari haka kawai su dauke kofin ba. Za mu ci gaba da fafutukar ganin mun lashe kofin gasar. Manchester City din dai ta yi galaba a nata wasan na wannan makon akan Tottenham da ci 3 da nema, wanda ya bada jumlar wasanni 15 a jere da ta yi nasara a kansu, yayin da kuma take da dakon wasa ɗaya ta gasar Premier da bata buga ba. Dan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya Josh Maja ya kasance dan Najeriya na biyu da ya kafa tarihi bayan shekaru 29 bayan da ya taimakawa kungiyarsa ta Fulham ta tsallake daga ajin faduwa daga gasar Premier ta Ingila. Fulham din ta doke Everton ne da ci 2 da nema, to sai dai har yanzu tana ta 18 ne a teburin gasar da maki 18 da ta samu a cikin wasanni 23 da ta buga. To amma kuma tana da damar samun tsallakewa idan ta dore da wannan kokarin. Maja mai shekaru 22 ya koma kungiyar ta Fulham ne a watan Janairun da ya gabata daga kungiyar Bordeaux ta kasar Faransa akan aro na tsawon watanni 6 kacal, inda kuma a karon farko da aka soma wasa da shi a kungiyar ya sami zura mata kwallayen biyu da suka bata nasara. Ya kuma kasance dan Najeriya na biyu da ya zura kwallaye biyu a karon farko da aka soma wasa da shi a gasar Premier bayan Ifeanyi Okoko wanda ya kafa irin wannan tarihi na farko a shekara ta 1993. A kasar Jamus kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar Mönchengladbach Marco Rose ya sanar da shugabannin kungiyar kudurinsa na barin aiki a bazara mai zuwa domin komawa babbar abokiyar adawar kungiyar Borussia Dortmund. A wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce kocin mai shekaru 44 ya yanke shawarar tafiyar ne bisa ra'ayin kansa, duk kuwa da cewa akwai sauran shekara ɗaya a kwantaraginsa. To sai dai duk da haka kungiyar ta bayyana rashin jin daɗinta na rabuwa da kocin. A fagen wasan tennis kuma mace ta farko a duniya Ashley Barty ta sami tsallakewa zuwa matakin quarter final na gasar Australian Open bayan da ta yi nasarar doke 'yar kasar Amurka Shelby Rogers a zagaye na hudu na rukunin mata na gasar. Barty ta doke Rogers ne da turmi biyu a jere a fafutukar da take yi na kasancewa 'yar kasar Australia ta farko da za ta lashe gasar tun daga shekara ta 1978. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To sai da Murtala Faruk Sanyin na. Yanzu kuma sai labarai, amma wannan karo a takaice.
Duniya wato WTO ta tabbatar da zaben tsohuwar ministan kudin Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin sabuwar shugaban kungiyar na kawo karshen jan kafa da aka yi na tsawon watanni a cike da gurbin babban daraktan kungiyar da ke da shalkwata a Geneva. Kungiyar ta sanar da zaben tsohuwar ministan kudin ta Najeriya a shafinta na Twitter, inda ta ce an zaɓi Ngozi Okonjo-Iweala ɗaya daga cikin Najeriya a matsayin sabon director general ta WTO. Dr. Okonjo-Iweala ta yi tarihi a matsayin mace ta farko kuma yi Afirka ta farko za ta shugabanci WTO. Za ta fara wa'adin shugabancinta rana 1 ga watan Maris shekarar 2021. Ngozi Okonjo-Iweala ta gaji Roberto Azevedo ɗan asalin ƙasar Brazil, wanda ya sanar a watan Mayu cewa zai sauka daga makamin kafin cikar wa'adin aikinsa, ya kuma bar kujerar shugabancin kungiyar a farkon watan Agusta. Masana kimiyya sun ce kwayar cutar coronavirus da ke ta sauya fasali za ta ci gaba da yaduwa tsakanin mutanen duniya na lokaci mai tsawo. Abu ɗaya dai da dukkan masana kimiyya suka yarda da shi a yaki da kwayar cutar da ta riga ta kashe mutane sama da miliyan 2 shine mahimmancin allurar rigakafin COVID-19. Dr. T. Jacob John, wani babban jami'in kula da lafiyar jama'a a ƙasar India, ya faɗa wa kamfanin dallacin labarai na Associated Press cewa akwai lokaci da ƙwayar ta corona za ta zama kamar wata dabba a gidan zoo wadda duniya za ta yi koyi zama da ita, kamar cutar shan inna ko bakon dauro.
Tomas Sauraro, baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba ya kuma makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa a kwana lafiya. Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Salamu alaikum.